Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma sattin sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio da ke kuma si. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 6 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke barin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakarin labaran.
To Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki a gaban majalisar dokoki. Za ku ji batun da yafi baiwa muhimmanci. Yayin da gabanin jawabin nasa majalisar dattawan ƙasar ta amince da cewa za a gargadi shugaban kan yunkurin da yake yi na janye dakarun ƙasar daga Syria da Afghanistan. Sannan za ku ji kokarin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na ganin ta kyautata dangantakarta da kungiyar tarayyar Afirka ta AU.
To kanin labaran kenan.
African American, Hispanic American and Asian American unemployment.
Kamar yadda kuka ji, Amurka Donald Trump kenan ke jawabi da daren jiya Talata ga Amurkawa kan makomar kasar ko State of the Union a turanci. To da yake dama an ce sawun gima wato sawun giwa taka na raƙumi yake, yau shirin namu zai raja'a ne kan wannan jawabin. To amma za mu dan kada jamhuriyar Nijar kuma inda za a ji cewa Amurka ta baiwa kasar cibiyar samar da bayanai da kuma umurnin soji saboda
kamar yadda kuka sani Nijar na taimakawa ta fannin yaki da waɗannan yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru.
Kamar rukoci ranar Laraba, Madina Dauda na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna muhimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran muhimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ƙasar. A daren jiya Talata, shugaba Trump ya gabatar da jawabin nasa. Lokacin da aka yi wa shugaba Trump iso kenan a zauren majalisar inda magoya bayansa suka yi ta tafi. Yayin jawabin nasa, shugaba Trump ya yi wannan kira ga manyan jam'iyyun kasar biyu.
Now, Republicans and Democrats must join forces again to confront
and yace akwai buƙatar 'yan Republican da 'yan Democrats su sake haɗa ƙarfi da ƙarfi domin tunkarar wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu. Majalisar dokoki na da kwanaki 10 ta amince da kudurin dokar da zai samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin mu kare ƙasar mu. A lokacin da shugaba Trump ya ambaci cewa akwai wani babban ayarin bakin haure da ke tunkara Amurka, an ji wasu suna gunaguni. Muna dauke da ƙarin bayani kan jawabin na shugaba Trump ciki har da martanin da 'yan Democrats suka mayar. A wani labari na daban, majalisar dattawan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan ayi kira ga shugaba Donald Trump da ya yi takatsantsan kan shirinsa na janye dakarun Amurka daga Syria da Afghanistan cikin gaggawa. A watan Disambar bara, shugaba Trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun ƙasar daga Syria, inda ya ce Amurkan ta samu galaba akan mayakan IS, saboda haka dakarunta ba sa buƙatar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Kada kudar amincewa da wannan matsaya a majalisar dattawa na zuwa ne sa'o'i kaɗan gabanin Trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar majalisun dokokin Amurka. Wata sabuwar ƙididdiga da gwamnatin Amurka ta gudanar kan yunkurin da ƙasashen waje suka yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sahihanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u, sai dai gwamnatin bata bayyana ko ƙasashen na waje sun yi nasarar sauya akalar sakamakon zaben ba. Wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna cewa ƙasar waje, wato wata ƙasar waje, ta yi tasiri kan akan sahihanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaɓen na tsakiyar wa'adi. A ranar Litinin aka gabatar wa shugaba Donald Trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu a kai a watan Satumbar bara, inda ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandan ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi fatan cewa babu dakarun wata kasar waje da za su shiga kasar Venezuela. Yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata kasa yankin Latin America ya riga ya jima da shudewa. Shugaba Trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na Venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji, amma bai ambaci takamaimai a rere wacce gaba yake shirin amfani da sojojin ba. A yau Talata, shugaban mabiya ɗariƙar Katolika a duniya Papa Roma Francis ya ce a shirye fadar Vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. Shugaba Nicolas Maduro ya ce ya aika wa da Papa Roma Francis da wasiƙa ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hau teburin tattaunawa. A wani labari na daban kuma, babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce an samu gagarumin ci gaba a dangantakar da ke tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU, inda ya fatan hakan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da ke addaban nahiyar.
Our own objective is to make Africa overcome its difficulties, to make Africa continue.
Guterres kenan yake cewa burinmu shine mu taimaka wa nahiyar ta Afirka ta shawo kan matsalolinta ta yadda za a daina wa nahiyar kallon mai cike da dubban matsaloli. Ya kuma yi nuni da yadda aka shawo kan rikicin jamhuriyar tsakiyar ta wato Afirka, inda kungiyoyin masu dauke da makamai suka cimma wata matsaya a Sudan kan kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekaru biyar ana yi.
Dallo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a nan Amurka, inda shugaba Donald Trump da daren jiya Talata yayi wa ƴan ƙasar jawabi kan makomar ƙasar ko State of the Union a turanci. Kamar yadda aka rada tun farko, Trump, wanda aka san shi da ƙaro magana ba tare da kara ba, wannan karan ya ba da fifiko ne ga haɗin kan ƙasa da muhimmancin jituwar ɓangarorin siyasa da kuma jaddada ƙarfin Amurka a duniya. Duk da yake bai sallama batun gina katanga mai janyo takaddama ba, ga dukkan alamu ya burge jama'a har aka rika tashi, ciki har da ɓangaren adawa ana jinjina mar in banda abin da ba a rasa ba. Hasalima ya fara jawabin nasa ne da cewa:
The agenda I will lay out this evening is not a Republican agenda or a Democrat agenda. It's the agenda of the American people.
Babban maudu'in da ke gabanmu a wannan daren ba na 'yan Republican ba ne, haka zalika ba na 'yan Democrat ba ne, maudu'in Amurkawa ne. Trump ya kuma jaddada muhimmancin yin ba ni gishiri in ba kamanda da kuma haƙuri da sallamar da wasu muradu don haɗa kai a gudu tare a kuma tsira tare. To sai dai kamar yadda aka kyautata zaton zai faru a martanin su 'yan jam'iyyar Democrat, waɗanda matar nan baƙar fata wadda Saura Iris ta zama gwamnar jihar Georgia a zaben da ya gabata, Stacey Abrams ta wakilce su, sun yi shakulatin ɓangaro da jawabin na Trump, wanda suka ce ciki manufofinsa kan batun bakin haure da zubar da ciki da dumamar yanayi da kare marasa lafiya da batun haraji da dai sauransu. To amma su din ma sun dan sassauta. To ganin yadda wannan jawabin nasu ya zo a lokaci mai matukar sarkakiya da ake fama da takaddama fiye da yadda aka taba gani a tarihin baya-bayan na kasar, na tuntubi wani mai fashin bakin al'amuran Amurka da kenan Amurka mai suna Malam Amin El Yaqub, wanda yayi mana wato na bukaci ya mana fashin bakin wannan jawabi na Trump da kuma martanin da 'yan Democrat suka bayar. Sai ya ce:
To kaman yadda muka gani dai, wato ka san abu ne na siyasa, shi Donald Trump shekararsa na uku kenan shugaban kasa, zan ce wata kila wannan shi ne wata kila jawabinsa na farko da ya yi a cikin hankali. To amma kuma yayi ne, ni a ra'ayina yayi ne, saboda wato abubuwa da suka faru na farko, wato zaben da aka yi na tsakiya, ya ga cewa wato yanzu Republicans ba so suke da majalisar da dokoki na kasa, wato House of Reps, kaga su ƴan Democrats sun karba. Na biyu, ya zo yayi na tashin hankali zai rufe gwamnati da rufe gwamnati ya yi, kuma ya zo abin ya juya masa, kuma yanzu ya ga cewa to ƴan kwanakin nan ra'ayoyin masu jefa kurkar da suke fitowa, su kansu ƴan Republicans suna barin goya masa baya. Yaga kuma cewa wato su wajen da kawai wato Republicans yanzu ke suke da wani karfi shine majalisar dattawa. Su kuma a majalisar dattawa saboda yanzu yawancin su yanzu sun fara juyawa Trump baya. Saboda haka wato ina ga wato dole ne ya zama ne yazo yi wannan maganganu duk da cewa dai ya sirka da abubuwa yayi a kwanciya hankali. Ba a yin magana akan shi da kullum ba zai zo yana zagi da shawarsu ko da yake na san goben Allah da aka tashi zai koma yadda yake da.
Wato to kamar yadda ka yi bayani har yanzu dai bai daddara ba baya ga kiran da a zauna lafiya a haɗa kai da yi ya kuma yi ta nuni da muhimmancin muradunsa da ya yi ta gabatarwa a baya.
Haka to amma kuma kaga yawanci wato yawanci abubuwa ne wanda ya gada kamar sha'anin tattalin arzikin kasa abu ne wanda ke damun yana dawowa yana fara gyaruwa tunda duk in ka wanda suka san wato tarihin abubuwan tattalin arzikin kasa yadda yake dama akwai lokacin da kasa ta zo wato ta bunƙasa abubuwa kuma za su dan tsaya kadan su koma baya sannan su sake dawowa to amma kuma kaga duk da ya ce kudin a goyi a hada kai amma kuma ya sa musu cewa in har za a hada kai ba za su bincike shi ba wani san wato in masu sauraron ku sun ji wannan bayanin babban abin da saka kira kan cewa to in hadda hadin kai in kuma suna so wato duk wani abin da wato suka kaddara ya saka hannu to ba za su zabe shi ba nan kuma kaga wacce ta mai da martaba na yan Democrat wato Stacey Abrams wanda ta yi tare a takarar zaben gwamna a jihar Georgia ko da yake bata ci ba to kaga su Democrats suka zabe ta ita kuma nasu wato mai da martani sun ba da irin nasu ga yanayin yadda su Democrats su gani a hada kai amma kuma hadin kai ga yadda za a hada kai a hada kai kuma a bar jama'a bar baki su shigo kasa saboda suna kyautata tattalin kasa a kasar da kuma wato bunƙasa abubuwa wato na arzikin kasa.
Malam Aminu kamar yadda kai bayani su ma ɗan Democrat ɗin watakila saboda yadda shi Trump ɗin ya yi jawabin ba su yi caccaka kamar yadda aka yi tsammanin a baya cewa za su yi caccaka mai ƙarfi ba.
Haka to ba su yi ba ina wato saboda wato shi shugaban ƙasa dama irin wannan bayani shi yake fara sau shi yake wato a turanci a ce certain tone na discussion ɗin.
Malam Amin Eliakub kenan ke fashin bakin jawabin Trump da martanin 'yan Democrat. To yanzu kan bari mu cilla jamhuriyar Niger inda Amurka ta baiwa kasar wata cibiyar soji shaƙi da na'urori. Silabar ma gare ka.
Loretto, la CPCO, d'un valor de 16,5 millions de dollars.
Jakadan Amurka a Nijar, ambassador Eric P. Witeka kenan lokacin da yake damƙa hukumomin tsaron Nijar makullan wata katafariyar cibiyar samar da bayanai da bada umarnin soja. Wace gwamnatin Amurka ta gina wa Nijar shaƙe da wasu na'urorin sadarwa hirar zamanin ƙarshe, wanda aka kesa darajar su akan miliyan 16.5 na dalar Amurka, kwatankwacin miliyan 8,000 na sefa. A ci gaba da daukar matakan murkushe kungiyoyin ta'addancin da suka addabi jama'ar kasashen Sahel. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar, Alhaji Idi Barau, ya mana ƙarin haske.
Kamar yadda kuka sani, Nijar na fama da hare-hare da kuma na kewaye da barazana daban-daban na tsaro, musamman yakin da 'yan ta'addar Boko Haram a bangaren iyaka da Najeriya, da kuma matsalolin tsaro da suka shafi iyaka da Mali da sauransu da Burkina Faso, wanda akan haka ne ita Amerika bayan hukumomin Nijar sun isar mata da sakon neman tallafi ta kawo wannan gudunmawa. Kamar yadda kuka sani, Nijar na taimakawa ta fannin yaki da waɗannan 'yan ta'adda kan iyakokin Najeriya da Chadi da Kamaru a kuma nan yammaci da ma sauran wasu yankuna da suka shahi Sahel baki ɗaya.
Da yake karɓar wannan tallafi, ministan cikin gidan Nijar Bazoum Mohamed a madadin takwaransa na tsaro Kallamu Tari cewa yake
na farin ciki da muka samu na'urorin nan masu babban muhimmanci cikin yakin da muke yi da ta'addanci. Wannan santar ɗin da gwamnatin Amerika ta tallafa muka same shi. Muna da na'urori wanda in babu su za mu kasance kamar mutanen da ba sa ganin komi ba sa jin komi. Mun samu idanu, mun samu kunnuwa.
Kasar Amurka da ke kan gaban kasashen da ke taimakawa jamhuriyar Nijar a yaƙi da ta'addanci ta tallafawa wannan kasa da wasu jiragen yaki kimanin biyu a shekarar 2016 ba idan wasu kayayyakin sojan da Niger din ta sha karba daga gwamnatin Amurka wace sautari ke daukar dawainiyar baiwa jami'an tsaron Niger horo akan dubarun yaki da ta'addanci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Suleiman to a yayin da kasar Kamaru ke ce ma yan gudun hijirar Najeriya su san nayi Najeriya ta yi gurnani
and to remind the government of Cameroon to live up to its commitment while we have received close to 40,000 Cameroonian refugees in Nigeria since October 2017
tace mun kuma tuntubi ma'aikatan harkokin waje don su nasar da kasar Kamaru cewa a kotu yarjejeniya na majalisar dinkin duniya da demokrasiyyar ta fara hannu a shekarun 1951 da kuma 1957 kan batun da ke cewa babu wata kasa da ta ci zarafi ko kuma ta kori yan gudun hijira da suka yi kokarin neman mafaka a kasar ta don haka muna kira ga kasar Kamaru da sake duba wannan mataki da ta dauka da mu ma yanzu hakan muna da yan gudun hijiran kasar Kamaru kusan 40,000 tun daga watan October 2017 17 kuma muna ci gaba da tallafa musu har yanzu ba tare da nuna musu wariya ba
to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku dage gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
demokradiya a yau Ayo, za mu ji yadda aka kaya a lokacin da kotun daukaka kara ta baiwa kotun da'ar ma'aikata daman tuhumar alƙalin alƙalan Najeriya. Sannan wai da gaske ne lauyoyi ne suka kawo rudani a batun dakatar da Onoge? Muna da amsa. Litinin hudu ga wannan wata, wato shekarun jiya kenan. Kotun da'ar ma'aikata ta zama domin tuhumar alƙalin alƙalan Najeriya, Walter Nkanu Onoge. Bisa umarnin kotun daukaka kara da ta amince da tuhumar da ake yi wa Chief Jojin, shugaban kotun da'ar ma'aikata Dan Ladi Umar, ya daga zama zuwa ranar 13 ga wata. Yana mai jawabi daga Kausar murya cewa dole Onoge ya bayyana da kansa a ranar ko kuma ya bada sammancin a kamo shi. To wai lauyoyi ne suka kawo rudani a wannan batu na dakatar da Onoge? Ba da samai nasara Ibrahim Umar ya amsa da cewa
tsakani da Allah gaskiya ne kuma lauyoyi ya kamata su ba kasar nan hakuri su tuba akan yanda ake abubuwa idan Allah ya baka lasisi na ka zama lauya ko kuma jami'in shari'a wato tikiti ne na amana na cewa ka fito ka wanzatar da gaskiya a doren kasa a madadin mai duka don ba wani kafi ilimi ko asali ko kuma kyau ko wani kira jiki ko wani abu na ba Allah ne ya zabe ka ya baka wannan ilimi din to kai amfani da shi wajen kyautata dangantakar dan adam kai kokari ka kyautata shi wajen ci gaban kasa amma da yawa sai su dauke shi ta fuskar kasuwanci sai ka gaga abu wanda yake gaskiya ce kirikiri amma sai ai kokarin sa mai fenti dole ya zama wata kala a nemi dalili da za a samu wata kafa da za a ce abu kaza bai cika ba ko abu kaza ya molake ko abu kaza ya zare ko abu kaza bai dauri daidai ba domin ba dan komai ba domin a kokarin kare wanda ya dauke lauya din haya a matsayin cin wannan kudi da aka ansa a matsayin abin da aka caji wanda yake shari'a to wannan abu ne wanda yake ba daidai ba lauya ya kamata ya zama gaskiya da adalci ita ce makasudin zaman ka lauya ita ce makasudin wannan ilimi da Allah ya baka kai kokari ka wanzatar da shi a doren kasa wannan shine kira na ga lauyoyi
kana ganin menene ya kawo jinkiri har sai da aka kai yanzu sannan magana ta tashi
wato sun tsaya suna bincike ne su tabbata kin san tsarin shari'a wato gara ka kokari ka sa mutane dubu su samu yanci ka sake su daga hukunta mutum daya kan kuskure to ana kokari ne an yi aiki ne na kwarai an yi bincike sai san ya ba wadanda ke zuwa suna danganta abin da magana zabe din nan sai in yi musu dariya don ba yanzu ne akai ba ba gwamnati ta shigar da wannan abu ba dan kasa ne ko dan kasa ana da yanci ya kalle ka yace a rayuwar da kake yi ta fi karfin wahalaliya abin da kake mallaka na aikin ka na halas saboda haka kana bukata a bincike ka sai su je su bincika to aikin da suka dauki shekara daya wannan dan kicin kasa din nan da nake magana shi Dennis Aganya din nan ya taba kai shugaba Muhammadu Buhari kara a shekara ta 2011 yace shugaba Muhammadu Buhari bai yi karatu ba na makana ilimin secondary da sauransu yana so a bincike shi aka bincika kuma daga karshe aka zo aka wanke shi to an kai shugaban kasa wanda yake shine na daya a kasa kara an yi binciken shi kuma an fitar da shi aka kuma dauko na uku shi ma aka kai shi kara aka yi wannan shin menene dalilin da kai da ka bada hukuncin cewa dole a hukunta su kai kuma yanzu wanzami baya san a tsada kenan wannan kotu tana hukunci ne tana sauraron shi ne akan laifi a matsayin shi na jami'in gwamnati idan jami'in shari'a ne to a hukumar alƙalai ta ƙasa wato NJC a hukumar NJC za a kai shi in jami'in shari'a ne tace bai shafi laifin shi a matsayin mai aikin alƙalanci ba ya shafi laifin shi a matsayin yi ma ƙasa ƙarya na bai yi bayanin yana da waɗannan account na bankuna ba tace to saboda haka ta yi jirkice waccan magana tace ba ta da hurumi tana da hurumi kuma za ta ci gaba wannan daidai ne akai
to batun kuma da yasa yanzu ƙasashen waje
na'am
suka damu
na'am
shine cewa dakatar da Onoge
na'am
ba a kai wannan dakatarwar majalisa ba ta amince to a wannan fanni ne fannin yana ma'aikacin gwamnati ne ko fannin yana ma'aikacin shari'a ne ya kamata a kai majalisa
eh wato su jahilci ne mutane ke da shi musamman ma manyan lauyoyinmu suna da jahilcin kin rarrabe cewa idan laifi ya shafi aikin alƙalanci shine zai je NJC daga nan a je waccan abun nan din majalisar ƙasa ta tarayya idan laifi ya shafi matsayin shi na jami'in gwamnati na ƙasa wanda kuma bai shafi aikin alƙalanci ba kamar yadda ne bayani jami'in gwamnati alƙali jami'in gwamnati ne soja jami'in gwamnati ne dan sanda jami'in gwamnati ne malamin jami'a malamin gwamnati ne dan jarida da ke aiki a kafa gwamnati jami'in gwamnati ne mai aiki a hukumomi ma'aikatu duka jami'an gwamnati ne to duka a wannan rukumin in kai wannan laifi za a hukunta ka a matsayin ku a kotu da ma'aikata a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati tunda kudin albashin jama'a kake ci na Najeriya to saboda haka rashin tantance wannan bambanci yasa mutane ke da jahilci har su ce ai su ba a yi daidai ba saboda ba a je NJC ba NJC din nan ya shafi aikin shari'a ne kawai a jahilce da su jami'an kasashen waje suke yi saboda me idan ma aka dauki sashe na biyu sakin sashe na a a cikin baka sakin sashe na daya a cikin baka yayi magana cewa Najeriya darajejiyar kasa ce wadda take tana cin kashin kanta kuma ba ta karkashin hukunci ko kuma ra'ayi ko kuma shawara wata kasa a duniyar nan saboda haka muna da yanci abun da kira sovereignty a karkashin wannan kuma aka dauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya yayi bayanin manufofin harkokin kasashen mu wajen mu manufofin harkokin kasashen wajen mu na daya shine girmamawa da biyayya ga abubuwan da zasu kawo mu talakawa ko kuma yan kasar mu ci gaba na biyu kuma mu kokari mu dauka kamar ta ba Afirka da bakakken fata na duniya na uku kuma mu kokari mu duk abinda zamu yi da wasu kasashe na waje mu kokari mu yi su a cikin yarjejeniya ta sa hannu a matsayin waɗanda muke kafada daya kuma kunne ɗaya na yanci tare da duk wata ƙasa ta duniya sannan na hudu kuma mu kokare mu shiga cikin wasu kungiyoyi na ƙasashen duniya kuma mu rika girmama dokokin ƙasashen duniya wannan shine takaitaccen manufofin harkokin ƙasashen wajen mu babu inda waɗannan ya kamata su shigo su yi mana katsalandan harkokin shugabancin ƙasar mu abu ne na gwamnati ta gargade su in kuma suka ta gargade su suka ki gwamnati na da yancin da za ta kore su gaba ɗaya su ban mana doren ƙasar Najeriya saboda me kar su zama iri ne waɗanda yake an kafa za su rika haifar mana da shuka wanda za ta rika tada mana rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar nan musamman ma yadda muke tunkarar wannan zabe na gaba wannan magana ce mai sauki in kana so ka fahimce ta to sai kai amfani da wannan misali da na bada cewa shi shugaban kotun nan na Najeriya mutum ne mai huluna guda biyu hula daya shine jami'in gwamnati hula daya kuma jami'in shari'a a karkashin jami'in gwamnati shine kotun kula da da'a ma'aikata ita kawai ke da hurumi duk kasar nan kuma ita ke da hurumi saboda me an ce har shugaban kasa har gwamna kin ga ko wannan garkuwar kariya da ake cewa shugaban kasa da gwamna na da su an cire ta in ta zo magana wannan abu a gaban wannan kotu an cire wannan kuma ita ce kawai kotu wadda take gaba daya wannan abin da ake kira prerogative of mercy wato shugaban kasa ya amfani da hurumin shi ya ce an yanke hukunci ya yafe ita ce kawai kotu a duk Najeriya wadda yake shugaban kasa bai isa ya yafe hukuncin ta ba in ta bada to saboda haka tana da hurumi da za ta bada hukunci daya daga cikin uku ko dai ta bada hukuncin cewa wane ka sauka daga kujerar da aka nada ka ko kuma aka zabe ka ko kuma ta ce a'a na hana ta takara an haramta ma mutum yin takara ko rike ofishin gwamnati har na tsawon shekara 10 ko kuma duk kadarorin da ka mallaka na haram da kuma waɗanda ka kin fituwa ka fade su da kudaden da ka aje duka waɗannan za a kwace su a sa su a bantin malin gwamnati sun zama na ƙasa saboda me saboda algus din kin bayanin su da kai kamar yadda dokar Najeriya ta bayani wannan shine gaskiyar magana amma mutane na kawo abubuwa daban-daban kuma ita hukumar NJC din a tsarin ta shine ba za a yi maka shari'a a matsayin ka na alƙali ko jami'an shari'a ba sai wanda yake sama da kai a hurumi na girma to shine kawai zai iya zama yayi maka shari'a to wane ne yake gaba da shi Onange kuma kin ga babu wanda yake gaba da shi me ya kamata yayi sai ya kira wannan taro din shi sai ya dakatar da kai shi sai ya dakatar da kai shi ya nada wani mukaddashi kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari yayi mashi sai ya dakatar da kai shi gefe guda sai ya nada wani mukaddashi yace to a bincike waɗannan zargaguga da suke a kaina ba dan komai ba don ya bada misali na gari ga waɗanda suke bayan shi su nuna cewa ba wani wanda yake karfin doka to amma shugaba Muhammadu Buhari wannan abu da yayi kamar yadda ne bayani daidai da sashi na 11 na Evidence Act da kuma daidai da sashi na 130 da sashi na 115 cikin sashi na 5 da sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya in ka hada su duka yana da hurumi da zai dakatar da duk wani jami'in gwamnati domin a samu maslaha ta yin bincike na shari'a na gaskiya daidai da sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya so saboda haka idan aka yi la'akari da wannan taimako ne abu ne na ayaba mushi domin me ya ce ci bangaren shari'a ne daga tsunduma a cikin wani bala'i wanda yake zai zo ya shafi har waɗanda ba su da nasaba da bangaren shari'a da
anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji wannan da ake toyawa kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin Najeriya a madadin bakon namu na yau barista mai nasara Ibrahim Umar ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance tare a makon gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya
ka gida Madina da wannan yanzu kan ga Mahud da labaran duniya amma wannan karan a takeice
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki wajen ƙara nuna mahimmancin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico da kuma sauran muhimman batutuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin gwamnatin ƙasar. A daidai ran jiya ne wato Talata Shugaba Trump ya gabatar da wannan jawabi nasa. A wani labari na daban majalisar dattawan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye kan a yi kira ga Shugaba Trump. Da ya taka tsantsan kan shirinsa na janye dakarun Amurka daga Syria da Afghanistan cikin gaggawa. A watan Disambar bara, Shugaba Trump ya bayyana shirinsa na janye dakarun ƙasar daga Syria, inda ya ce Amurka ta samu galaba akan mayakan IS, saboda haka dakarunta ba sa buƙatar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Kaɗa ƙuri'ar amincewa da wannan matsaya a majalisar dattawa na zuwa ne sa'o'i kaɗan gabanin Trump ya gabatar da jawabinsa kan halin da ƙasa ke ciki a gaban gamayyar 'yan majalisun dokokin Amurka. Wata sabuwar kididdiga da gwamnatin Amurka ta gudanar kan yunkurin da kasashen waje suka yi na yin katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi na bara ta gano cewa babu wata ƙasa da ta yi tasiri kan sai hanci da tsaron matakan da aka shimfiɗa na kaɗa ƙuri'u sai da gwamnatin bata bayyana ko kasashen na waje sun yi nasara ya sauya akalin sakamakon zaben ba. Wani rahoto na haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a da ta tsaron cikin gida suka fitar ya nuna cewa babu wata hujja da ta nuna wata ƙasar waje ta yi tasiri akan sahihancin hanci da tsaron da aka saka akan kayayyakin zaɓe a lokacin zaben na tsakiyar wa'adi. A ranar Litinin aka gabatarwa da shugaba Trump rahoto kan wannan bincike bayan wani umarni na gashin kansa da ya rattaba hannu akai a watan Satumbar bara inda ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar yunkurin katsalandan ɗin da ƙasashen waje ke yi a zaɓukan Amurka. Babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi fatan cewa babu dakarun wata ƙasar waje da za su shiga ƙasar Venezuela. Yana mai cewa zamanin shigar dakarun wata ƙasa yankin Latin Amurka ya riga ya jima da shuɗewa. Shugaba Trump ya faɗa a baya cewa a cikin zaɓin da suke da shi na sasanta rikicin na Venezuela akwai zaɓin amfani da ƙarfin soji amma bai ambaci takamaimai a daidai wacce gaba yake shirin yin amfani da sojojin ba. A jiya Talata, shugaban mabiya ɗarikar Katolika a duniya, Papa Roma Francis ya ce a shirye fadar Vatican take ta taimaka wajen shawo kan rikicin idan dukkan ɓangarorin biyu suka nemi taimakonta. shugaba Nicolas Maduro ya ce ya aika wa da Papa Roma Francis da wasika ta neman ya sa baki ta hanyar kiran a hawo teburin tattaunawa.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injinan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.